Rebecca Hamsa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gudumawar motoci 50 ga jami'an tsaro da gwamnatin jihar Bauchi ta yi wasu sakwatawa za su garzaya kotu don nuna rashin amincewa ga waɗanda aka nada a matsayin shugabannin kwalejin ilimi da ke gidan Mali. Masu sharhi na bukatan Faransa ta saki wa kungiyar kasashe biyar na Sahel Mara don sulhun ta fitinar kasar Abi muna da shirin yanayi da muhalli za kuma mu kammala da darasin Ramadan albarkacin watan Ramadan da ke gudana gabanin waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatin sa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan 4 don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma karin tallafawa kananan yara da iyalai. A jiya Alhamis ranar da ya cika kwanaki 100 a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da kyar a zaben watan Nuwambar bara don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar. Wannan yunkurin nasa yana zuwa ne kwana daya bayan jawabinsa na farko ga taron haɗin gwiwa na majalisin ƙasar inda ya gabatar da abin da ya kira abubuwan da yake so ya cimma don taimakawa Amurkawa masu matsakaicin ƙarfi su samu ko su ci gaba da samun daidaito na kuɗi. Yanzu haka ƙasar Brazil ta zama ƙasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai 400,000 duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Masana kiwon lafiyar kasar sun yi murna da rago waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan game da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil. Amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a bangaren kudancin Amurka. Watan Afrilu ya zama watan da mutane suka fi mutuwa da annobar a kasar ta Brazil inda dubban mutane ke mutuwa a asibitoci masu cunkoson jama'a. Kusan mutane 100,000 ne suka rasa rayukansu a Brazil a wata ɗaya kaɗai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daraktan yankin Turai na hukumar lafiya ta duniya WHO Hans Klug ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karan farko a cikin watanni biyu da yake jawabi a hedkwatar hukumar WHO ta yankin a Copenhagen. Klug ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. Ya kuma ce zuwa jiya Alhamis kashi 7 cikin 100 na mazauna Turai an musu cikakkiyar rigakafin wanda sama da kashi 5.5 cikin 100 na yawan mutanen da suka harbu da COVID-19 ne. Klug ya yi gargaɗin cewa yayin da wannan labari ne mai daɗi kwayar cutar har yanzu tana barazana. Yayin da adadin waɗanda suka kamu ya kasance mai yawa a wasu yankuna da dama. A jiya Alhamis gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a buɗe birnin New York kafin ranar 1 ga watan Yuli. Sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Cuomo ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York Bill de Blasio. Wanda ya bada sanarwar cewa birnin zai sake budewa a ranar 1 ga watan Yuli. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, de Blasio ya bada hujjar cewa an yi wa mutane miliyan 6.3 rigakafin da sauran ci gaba da aka samu na COVID-19 a cikin birnin a matsayin dalilai a cikin sanarwar tasa. Amma magajin garin ya kuma yadda cewa shawara ta ƙarshe ta kasance tana wajen jihar. Daga ƙarshe a bayyanarsa ta farko a kotu tun bayan da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci na makonni 3, mai sukar Kremlin Alexei Navalny ya kira shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin sarkin barayi. Navalny ya bayyana jiya Alhamis ta faifan bidiyo daga gidan yari zuwa kotun Moscow inda yake ɗaukar ƙara hukuncin da aka yanke masa na ɓata sunan wani tsohon soja a yaƙin duniya na biyu. a cewar rahotanni Navalny ya zama siriri kuma ya aske gashin kansa ya ce na kalli madubi tabbas ni kwarangwal ne mai ban tsoro Navalny ya fara yajin cin abinci a ranar 3 ga watan Maris kuma ya kawo karshen sa a ranar 23 ga watan Afrilu a karshen shari'ar ta jihar Alhamis ya samu dama ya cicciki Putin
Labaran duniya aka saurara. Yanzu zamu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Bauchi ta dau matakin gudunmuwa ga jami'an tsaro ta hanyar samar musu motocin sintiri 50 inda a cikin rundunar ƴan sanda ta samu motoci 18. Daga Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Bikin miƙawa jami'an tsaro makullan motocin wanda mataimakin Inspector General ƴan sanda na Najeriya Mr. Johnson Babatunde yayi a madadin babban Inspector General Usman Alkali ya bayyana gamsuwarsa dangane da kikkiawar alaka da ke gudana tsakanin jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar Bauchi a hira ta da shi bayan kammala bada motocin gwamna Bala Abdul Kadir Muhammad ya jaddada muhimmancin samar da kikkiawar tsaro ga rayuka da kuma dukkanin al'umma
to alhamdulillah Abdul Wahab wannan abu dai mu a gwamnatance mun yi shi ne saboda ganin yanda matsalan tsaro ya addabe mu kuma mu Bauchi jiha ne wanda muke makwabtaka da jihohi bakwai wanda duk wanda zai tafi jihohin da suke arewa maso yamma ko na tsakiya ko mu ma da muke arewa maso gabas ya biyo cikin garin Bauchi kuma abubuwan da suke faruwa a arewa maso yamma yana ba mu tsoro kuma abubuwan da suke faruwa a Najeriya gaba daya yawanci wayannan wanda ba su bata gari suna shigowa saboda muna da dajuna muna da gonaki nan abinda muka dangana kai shine noma da sauransu kuma dole ne mu yi kokari mu kawo wani dama wanda mutanen mu za su walwala abinda kawai ya rige mana kenan kuma dole mu bada goyon baya wa gwamnatin tarayya irin kokari da take yi na ganin cewa kuma mun sa musu na'urori a cikin motocin inda zai kasance ba za a mai da su motocin cefane ko a aje a gida inda ake a wurare ba
ko za ga mana yawan kudin da aka kashe wajen wannan sayo motocin
an kashe kudi wajen miliyan 900 ne saboda motocin suna da dan arha kuma suna da inganci shi yasa ba mu je mun zo Toyota ba da zai kashe wajen biliyan 3 ko wani abu amma wannan motocin duka mun same su kowanne akan miliyan 15 bed ne ko 16 da shi yasa muka iya saya da yawa kuma suna da inganci
hukumar ƴan sanda jiya Bauchi ita ce ta fi samun rabo mai tsoka inda ta sami motoci guda 17 kakakin hukumar ƴan sandan jiha Bauchi DSP Muhammad Wakili ya gana da manema labarai kan batun
mai girma gwamnan Bauchi Sanato Abdul Kadir Muhammad Kauran Bauchi ya ba mu rundunar ƴan sanda ta Bauchi motoci guda 16 da zone 12 guda daya ya kama 17 a gaskiya rana ce can murna a wajen mu kuma rana ce wanda muna miƙa sakon godiyar mu ga shi mai girma gwamna da mutanen Bauchi da suka bada haɗin kansu suka siya mana wayannan motoci wanda zai taimaka mana wajen ayyukan mu
mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Sulaimanu Adamu shi ma ya halarci wajen da aka raba motocin ya tofa albarkacin bakin sa game da batun
a harkan tsaro kamar da ka sani ya shafi kowa da kowa amma koyo shi shirye muke muna kuma roƙon Allah ya kawo mana gashi wannan abu muna godiya na musamman shi mai girma gwamnan jihar Bauchi irin kokarin da yake musamman a tabbatar da tsaro a wannan jihar namu in ma a ƙara kula da tsaro a wannan jihar namu Allah zo da kasan mu lafiya
Abdul Wahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla wasu daga al'ummar Sokoto na shirin garzayawa kotu don nuna rashin amincewa ga waɗanda aka nada shugabancin kwalejin ilimi da ke gidan Madi a jihar masu korafin sun ce ba a bi ka'idar raba daidai na makaman ba a lokacin nada shugabannin kwalejin wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton
kwanan nan gwamnatin ta fitar da jerin sunayen shugabanni da za su ja akalar hukumar gudanarwa da ta tafiyar da mulki aiki na kowace daga cikin kwalejojin inda biyar daga cikin su suka samu kilcin jihar da makarantun suke ko dai a cikin hukumar gudanarwa ko kuma hukumar tafiyar da mulki wadda ke Sokoto ce kawai bata samu kilcin na asalin jihar ba a cikin hukumomin biyu akan haka ne ɗan asalin jihar ke ganin cewa in ne don samar da cigaban jihar aka yi wannan kwalejin to ya kamata gwamnatin Najeriya ta mutunta dokar raba daidai ga makaman gwamnati wanda zai sa a samu kilcin na asalin jihar Sokoto a cikin waɗannan hukumomin
sunana Muhammad Mansur Aliyu ni ne shugaban kungiyar mallaman kwalejin ilimi Reshen kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke nan Sokoto yanzu misali kwalejin ilimi ta jama'ar da aka yi sabuwa ce an dauki da shugabanta wato provost da magatakardanta da mai kula da harkar kudinta da mai kula da harkar dakin karatu dukkanin su ɗan Bauchi ne kuma a cikin gabanin council akwai ɗan Bauchi in ka tafi a College of Education Technical Ekiya Dalo an dauko malami daga kwalejin ilimi da ke Obudu aka ba shi riƙon Ekiya Dalo amma shugaban da za su aiki tare shi na gabanin council aka dauko dan Ekiya Dalo registrar dan Ekiya Dalo basa dan Edo to mu me yasa a gidan Madiya nan jihar Sokoto shin mun rasa ƴan jara ne waɗanda ba su riƙa makaman amma ka dauko mana da shi provost din da magatakardanta da kuma wanda zai kula da harkar kuɗi da kuma harkar kula da dakin karatu aka dauko mana uku daga cikin su daga jihar Kebbi kuma daga Gondo Emirate na hudun bamu ida tabbatarwa dan Kebbi ne ko dan Katsina ko dai daga ina hito ba dan jihar Sokoto bane in ta kama mu teku kotu muna zuwa kotu shi an mataki na doka
ƴan jihar na ganin cewa wannan abun an tauye damar da jihar Sokoto ke da ita ta samu ci gaba a haujin ilimi
sunana Abubakar Sa'idu Abbas baya yawa kace eh kana son ka sa waɗanda al'umma su ci gaba amma ka kawo musu wanda ba ku wanda ba ya san abin da an matsalolin su ba kace ya jagorance su ta haka nan bai san inda zai fara ba don bai san matsala a wurin ba
mu an kasa gidan Madi tanga da local government to tsakanin ga Allah wannan al'amari ya zo muna kamar abin da bamu zata ba wanda din sun samu ne ya kamata daga cikin su tunda makaranta ce ta tarayya to amma kasancewa an kawo ta jihar Sokoto mu mun yi tsammanin akalla mu samu mutum biyu ko uku cikin waɗanda za su jagoranci wannan makaranta din
na tuntubi ofishin hukumar raba daidai shi a Sokoto inda jami'an da ke kula da wannan ofishin Fatima Muhammad Wurno ta ce hukumar na sanar da makaman da aka nada amma ai damar da shugaban kasa yake da ita ce ta yi nada duk wanda yake so a kowane mukami a ko ina akan haka ne tuntubi masanin doka barista Ma'azu Liman Yabo akan menene ka'idar dokar ba daidai ga tsarin dokar Najeriya
constitution ne shi yazo da fara karanta kuma don gudun haka kada ai zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasamma shi yasa an kasa ta cikin tsarin mulki kandan 1999 constitution ai ba cikin constitution abu wanda aka yi is wrong
samar da kwalejojin ilimi a Najeriya wani yunkuri ne na bunƙasa ilimi to amma wanda aka samar a Sokoto ta kasancewa ƴan jihar ga koshi ga kwanan yunwa abin da yasa jama'ar ke korafi suna neman gwamnati da ta sake lale akan wannan batun Muhammad Nasir Murar Amurka daga Sokoto a Najeriya
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara
ba daukan ba filata ni ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniyar a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'annan ga intanet da suke ko uwu wata ran sai sun zo sun sa su wuhu
menene wuhu zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da Muryar Amurka
tukar da asha'afa Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja masu sharhi na bukatan kasar Faransa ta sake wa kungiyar kasashe biyar na yankin Sahel Mara don samo bakin zaren warware takaddamar da ta biyo bayan kisan gilla ga shugaban Chadi Idris Deby ga ra'ayin masanin kimiyyar siyasa Isufu Yahaya a zantawarsa ta wayar tarho da wakilin Musulmin Muni Barma a Yemen
wanda suke kusoshi ga maiko lahiya ga Chadi akwai wanda abubi suke suna sa wuta suna sa ruwa a musamman kama wadda horanshi ta zaki ta zan ita ce nan ita ce can ba alheri ba ne ga Chadi ya kamata ta rage wannan buri kuma ga danyi baya ta ja danyi nisa tunda abubuwan da take yana hasa wuta wajen wa'anga an tawaye yana hasa wuta wajen masu wanda suka yi juyin mulki
kana ganin kamar tsoma bakin kasashen waje musamman ita Faransa zai iya rikita al'amura kenan watakila ba za a samu fahimta ba tsakanin bangarorin da ke rikici da juna
Faransa ta yi zance da yawa kuma har ya kai shi kamar shugaban Faransa shine shugaban Chadi wannan ba alheri bane ga kasashen da Faransa ta yi reno tunda buku hana ɗan tawaye ba su shigo Chadi da suka shigo Chadi kuma ba a san yaya ba shi dadi da ya rasu to akwai rudani da yawa ciki ni wanda nake gani tunda an wakilta Niger da Mauritania su sasanta hakanu wanda suke hada a sa musu ido a sa su gaba amma ba an zabe su kuma an shiga gaban su ana nuna inda za a yi wannan yana sa rudani kuma yana sa tashi hankalin nan ya karu
tuni ɗan tawaye suka fara zargin Niger da nuna bangaranci bayan da sojoji suka bukaci a taso kayar wasu daga cikin mutanen su
to ta san ana cikin yanayin yaki akwai zance na barazana da ake kuma kowane bangare yana hadin wasu abubuwa amma aka lissahi akwai manufa tunda in za a zuwa sasantawa kowane yana da ya zargi wancan ya zargi wanda yake adawa da shi nake ganin akwai barazana da yawa amma su ɗan tawaye a radda aka yi zanayi da wani sahikan da aka zanayi da sun ce suna da su tattauna su ko 'yan gwamnati sun ce ba su bi da wanda suka yi shirin mulki ba su bi da su a tattauna.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja.
Zauren VOA kwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zuna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a zamu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi
zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta
domin farewa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya
Allah ya kaddarce ni dan cewa ni farao ne mun yi abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka majiya kokwara ta sayi har labaru
arewa mun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya
ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu Makon jiya ne a faɗin duniya aka yi bikin ranar duniya wato World Earth Day inda shirin namu ya zanta da ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka a game da tasirin da ranar duniyar ta yi. To a yau Farfesa Adamu Idris Danko zai dora da tarihin yadda aka faro wannan gwagwarmayar tambayar da na masa ita ce yaushe aka fara wannan yunkuri. ga kuma abin da yake cewa.
Kamar yadda masana suke bayani a kai, an fara wannan raji ne a nan Amurka kusan shekara 51 da suka wuce, kuma a yanzu ana ta wannan raji ne a duk kasashe na duniya, wanda wannan rana an fara shi da farin jini domin ko a lokacin da aka faru wannan an samu mutum sama da miliyan 20 a cikin manyan garuruwa na Amurka da suka yi biki a wannan shekara domin wannan raji. Mutane da yawa ana ganin sun ba da goyon baya, kuma haka aka ci gaba da wayannan raji har zuwa shekarar 1990, wanda akwai wani mai gwagwarmaya wanda ake kira Dennis Hayes, shi ya dauki wannan rana, ya ga cewa ba Amurka kadai ya kamata a ce ana wannan raji ba, ya kamata ya zama yunkuri ne na duk kasashen duniya. Shi ya dauki wannan abu aka yayata shi, aka ga cewa duk kasashen duniya wajen kasashe 141 shekarar 1990 suka shiga wannan hidindimu na wannan bukukuwa.
Baya ga matsanancin ruwa da ke janyo ambaliyar ruwa, Dr. Salisu Dahiru, wanda ke jagorantar shirin New Map, ya bayyana yadda tsarin gine-gine ke tasirantuwa ga matsalar ambaliyar ruwa.
Na farko, kin san ita ambaliyar ruwa nan abubuwa ne da suka tare suka yawa. Na farko, akwai illan sare itatuwa wadda sukan taimaka wurin rage ambaliya, kuma akwai rashin bin dokan ka'idan ina ne ya kamata a yi gini da kuma ina ne bai kamata a yi gini ba, kuma irin tsarin gini ma da ake ba ko ina bane ya kamata a ce an samar ko siminti ko ko an samar kwata ko dabe, yadda muka sani na bature wanda ake kira tile, wadda idan ruwa ya sauka kai kin san ruwan nan baya iya shiga kasa kai tsaye, sai dai kawai ya kwarara kawai ya gangara sannan ya tafi duk inda zai bi. Ire-iren waɗannan matakan suna nan, akwai ba wai ana jira ba wai an rasa dokoki bane, dokokin suna nan, sai dai aiwatar da dokokin ne aiki da su to ne matsalolin.
Shi kuma Umar Salih Anka ya ce kwaliya ta biya kuɗin sabulu a game da taron majalisar yanayi na Najeriya, ko ina dalili?
Na san an cimma kudurori masu muhimmanci, sai ne da za a yi kula da muhalli musamman na yanda za a dawo da ita darajar kasan noma da kuma hanyoyin da za a rinka noma ba tare da an samu ci baya ba. Duniya ta canza, dole ne a yi noma na zamani wanda ita kanta kasar sai an batta ta dawo cikin hayyacinta. Kuma an tattauna ga su har ci gaban da suke magana cewar can guru wetland da sauran gurare wanda aka tattauna na baya aka gabatar da su yanzu cewar an samu ci gaba da yawa. Mu dai muna nan muna ta bibiya, kuma muna ba da shawarwari na abubuwan da ya kamata inda muhallin mu ya kasance. Kowa akwai tashi mahangar, amma dai an samu matsaya na abubuwan da ake bukata. Kuma mun kullun daman abin da muke faɗa shine a rinka tsara ana duban bakin gatari, ba wai batun kuɗin bane budget din tunda baya samuwa, kullun a rinka ya samu hanyoyin da za a yi maganin matsaloli ba tare da an takura gwamnatoci ba, kuma su wanda muhallin muke cikin shi ba tare da mu kuma an banzatar da shi ba.
A nasa bangaren Professor Mansur Bakuma Tazu, shugaban hukumar NIMET, ya ce hukumar za ta maida hankali wajen tabbatar da cewa mutane sun mutu da bayanan hukumar da yake jagoranta.
Aikin mu na hasashen yanayi yana da mataki guda uku. Na farko shine mu da muke yin wannan hasashen yanayi. To idan muka yi hasashen yanayi, ya kamata mun akwai wasu ma'aikatu waɗanda su ne za su isar da wannan sakon hasashen yanayi, su ne mataki na biyu. Sannan mataki na uku su ne waɗanda suke amfani da hasashen yanayi da zama al'umma ƙasar Najeriya kenan, ko manoma, ko masu kiwo, ko masu isu da sauran mutanen ƙasa. To hasashen yanayi in aka yi shi kuma bai isa ga wanda aka yi kudirin ya kai ma ba, akwai matsala. Muna haɗe kai da gwamnatin tarayya da hukumomi su nema na ba da agaji ta gaggawa da hukumar NISA wanda take hasashen yanayi na ambaliyar ruwa, da hukumomin CGC wanda suke kula da lafiya, da sauran bangarori na ma'aikatan gona da ma'aikatan madatsar ruwa. Saboda idan muka yi wannan hasashen yanayi, su dai za su isar da wannan sako, sannan kuma da kuma 'yan jaridu da su ma suna taimakawa wajen yi da wannan sako kuma al'ummomin kasa gaba daya. Abu na gaba nake kudirin yi shine wata hasashen yanayi aka yi shi da turanci mutane da suke karkara ko da suke wani yare na Hausa ko yaren Igbo ko na Yoruba ko sauran wasu yarukan Najeriya to muna kokarin haɗe kai da kungiyoyi da jama'a na wannan bangarori saboda mu fassara wannan hasashen yanayi kuma muka fassara shi yanda jama'a za su gane ba tare da an samu matsala ba.
Mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau. Sai zuwa makon gobe, idan Allah ya ba mu iko, mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, Farfesa Adamu Idris Tanko, Dr. Salisu Dahiru, Umar Sale Anka da Farfesa Mansur Bakoma Tazu, sai Solomon Abu da ya daidaita mini sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa, huni lafiya.
Labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a buranan mu ku kasance da sabon shirin rayuwar birni
sadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 yanzu fa ka kashe 400 domin kuma da cikin kama zaka koshi kenan yanzu abin da yake damuna yake iya ga yama kenan
birni magamar sarakuna masu hannu da shuni da talakawa
ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa da masa daidai lokacin da ya ga dama yanzu yanda ake da ya dan samu da wani gurin da gaba
don sanin wani da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku.
Ga darasin Ramadan, albarkacin watan Ramadan ta bakin Sheikh Khalid Usman Khalid Jos.
Allah ya ce a farkon al'amari lokacin da Allah ya halicci amana yi da bai umurni da hali domin al-islamu aqidatun wa shari'atun wa amrun wa nahyun wannan shi har musulunci aqida ne musulunci shari'a ne musulunci umurni ne musulunci hali ne kuma shi a amana hannayenmu da Allah ya yi mana amana ne idanuwanmu da Allah ya yi mana amana ne halaye harshe da Allah ya yi mana amana ne kafafu da Allah ya yi mana amana ne ciki da Allah ya yi mana amana ne farji da Allah ya yi mana amana ne sallah da Allah ya umarce mu da ita amana ne azumi da Allah ya umarce mu da shi amana ne zakka da Allah ya umarce mu da shi amana ne ƴaƴa da Allah ya ba mu amana ne mata da Allah ya ba mu amana ne mazaje da Allah ya hada ku da su amana ne to dukkan waɗannan amanoni da wanda muka tuna da wanda bamu tuna ba Allah yace ya bujuro da waɗannan amanonin inna aradna al-amana amanata inna aradna al-amanata ala samawati wal ard mun bujuro da amanonin nan ga sunan birjin kowane yatsa a cikinki amana ne Allah ya baki kina cin amana zaki gamu da Allah mun bujuro da amanonin nan muka mika su ala samawati cewa sammai ga amana ku riki a sa muku hankali a sa muku basira a sa muku lisani irin yanda za a sa wa dan in aka za aka sa wa dan aza aka sa wa dan adam da aljani ku kiyaye amanoni wal arj haka kasai ga amana wal jiba ga duwatsu ga amana suka kaskanta kai fa abaina an yaminna suka ce Allah wa ne mu tafi karfin mu ya Allah tausaya mana wa shafaqana minha suka ji tsoro daga waɗannan amanoni da aka dora musu kuma suka gamu da tausayin Allah amma da aka ana zuwa wurin dan adam aka ce ga amana yace ina iyawa dan adam kana iyawa dan adam kana iyawa yace ina iyawa wa man al-insa dan adam ya dau wannan amana hannu biyu shi yana iyawa to amma gashi yanzu ana kiyayewa sai wanda Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu da kiyaye amana me yasa dan adam yace ina iyawa Allah yace innahu kana zaluman jahulan dan adam mai yawan cutan kai ne dan adam mai yawan jahiltan abinda zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyyah Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da sabon shiri. Yanzu mu wani lafiya. Assalamu alaikum.